آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta 18 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 7 ga watan 3 shekara ta 2026 domin gabatar da nasiha ko wa'azi ko fadakarwa ga kawunanmu da iyayenmu mata akan abin da ya shafi wannan addini namu addini musulunci abinda nake so mu dan yi magana a kansa wata aya ce guda daya saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala alrahman ya karanto mana ita to za mu bi ta dai bayan daya mu ji fassarar ta da abubuwan da za mu iya fitarwa daga cikin ta kafin nan ina so na dan yi mana wata matashiya matashiyar da nake so ne mana shine wato dan adam a rayuwa babu abu mafi jin dadi fiye da a ce kana cikin alkhairi fiye da a ce kana cikin yin abubuwan da Allah yake so fiye da a ce kana cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yarda da su yanzu ku kalli wannan watan na azumi yau muna 18 abin mamaki a ce wai har mun yi 18 a cikin sa kamar ba mu sati daya a wannan watan ba amma yanzu gashi wai mun yi kwana 18 wannan shine abin mamaki wannan yake nuna miki rayuwar mu tafiya take kuma rayuwar mu ta kusa karewa kamar wanda wani malami yake cewa ibn adam inna ma anta ayyam ya kai dan adam ka sani kai kwanaki ne idan zahaba yawmu faqad zahaba ba'du idan yini daya ya wuce to wani bangaren rayuwar ka ya kare kuma bai sake dawowa ba to haka rayuwar take tafiya dandanan zaka ji an ce wannan azumin ya kare daga nan a hankali sai a ce ga wani ya zo wani Allah madaukakin sarki ya kaddara kafin wani azumin ya koma ga Allah wani kuma ya ci gaba da rayuwa har zuwa wani azumin wani yana nuna mana lalle mu sake tsayawa mu dage ni amfani da wannan damar a cikin kwanakin nan da suka wuce mun ribaci kwanakin ni abinda zamu samu gafarar Allah ni abinda zamu samu rahmar Allah so da rayuwar da tafiya take ta yi idan muka tsaya muka mai da hankali muka dage sai Allah ya datar da mu walla mu samu gafarar Allah ko rahmar Allah a cikin wannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana amin abinda zan yi magana a kansa ita ce aya fadin Allah ta'ala wa btaghi bima ataka Allahu daral akhirah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
wannan ayar Allah madaukakin sarki ya faɗa mana abubuwa guda guda a ciki waɗannan abubuwa guda hudun kusan su ne rayuwarmu gaba ɗaya kuma duk wanda ya tsaya ya rike su ya tafi akan su insha Allah rayuwar shi za ta yi albarka so da yawa haka ake samun nassocin alqur'ani ko nassocin hadisi sai a ga ya miki abu a takaice a dunkule wanda idan kika tsaya kika rike su kike kyautata su a dalilin sai ki samu rahama kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah yace ya rasulullah allimni wa awjis a wata ruwaya da izni wa auji yace ya manzo Allah na zo kai mun wa'azi ya zo gurin annabi ya masa wa'azi yace amma annabi ka taka shakar ka tsawaita mu ko yace annabi nazo kai mun wa'azi amma kai mun a takaice kar wa'azin ya mun tsawo bai san hakikanin wanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah uti ya jawami'ul kalim manzo Allah shine jami'ar magana magana dai annabi zai fada kowa ya fahimce ta ya gane ta wanda in wani ya fada sai yayi sharhi yayi karin bayani to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya masa wa'azi da Abu Uku kuma ya takaita kuma Abu Uku ya zama sako ne wanda ya hada rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira gaba daya manzo Allah ya ce abu na farko idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in abu na biyu yace wala takallam bi kalamin ta'tazil minhu ghadan abu na uku yace wa azmi il ya'sa fi ma yadayn nas manzo Allah ya ce abu na farko duk lokacin da ka tashi zaka yi sallah abu na farko manzo Allah ya ce in ka tashi zaka yi sallah kowace irin sallah ce ka rinka yin sallah irin sallar mai ban kwana ma'ana duk sallar da zaki ki rinka yin wannan sallar kina tunanin daga ita ba za ki kara yin wata sallah a duniya ba kamar kina ban kwana da duniya wannan ne yake nuna masa yana nuna masa duk wani aiki da zai yi na alkhairi to ya rinka tunanin daga shi ba zai sake wani ba zai koma ga Allah to kin ga wannan ya bashi wani darasi cewa dole a shi zai tsaya mai ya kyautata wannan aiki tunda daga shi ba zai sake rayuwa ba zai tsaya kiyaye wannan aiki zai wannan aikin akan lokaci kuma ya kyautata shi shine annabi yake faɗa wanda ya nuna kenan duk wani aikin alkhairi da mutum zai yi to yayi dan Allah kuma ya kyautata abu na biyu da Allah ya ce masa duk lokacin da ka tashi zaka yi magana kar ka yadda ka buɗe baki ka faɗa abinda za a nemi ka kare kanka akan shi ma'ana duk abinda zaki faɗa ki faɗa abinda in an nema ki kare kanki zaki iya kare kanki kar ki faɗa abinda za a zo a tsitsiye ki kuma ki rasa yadda zaki yana magana kenan ko ranar tashin alkiyama kar ki faɗa abinda Allah zai kama ki akan shi yanda Allah zai ce me yasa kika faɗi kaza ki kasa bada amsa a'a duk abinda zaki faɗa ya zama kin faɗa da dalili kina da hujja wanda ko an tambaye ki kin ce ga dalili ga dalili ga dalili ko a duniya ko a lahira abu na uku manzo Allah ya ce wa ajmi li yasima idin nas cewa duk abinda ke hannun mutane ka kaurace masa kar ka yadda ka damu da abinda ke hannun mutane idan ka damu da abinda ke hannun mutane to zaka bar Allah ka dogara ga mutane wannan shine abinda manzo Allah ya masa wa'azi a tantance to mu ma wannan ayat da muka karanta wadannan abubuwa guda uku da ke cikin ta insha Allah su ishe mu rayuwar duniya da rayuwar lahira abu na farko Allah madaukakin sarki yace wa batagi fima ataka Allahu daral akhirah cewa ki nemi gidan lahira a cikin abin da Allah ya baki ki nemi gidan lahira akan duk abin da Allah ya baki wannan abu na farko kenan wannan yake nuna mana ashe za a baki kuma ba a gaya miki abin da za a baki ba an ce duk abin da aka baki duk abin da kika samu ki nemi gidan lahira da shi duk abin da Allah ya baki da mai gidan lahira da shi wannan yana nuna mana ashe za a baki wane ne mai bayarwa shine Allah to ashe duk abin da kika ga kina da shi ba mulkin ki bane ba mallaka ki bace mallakan waye Allah Allah ne ya baki to Allah madaukakin sarki da ya baki din nan bai ce ki rike ki kadai ki amfani da shi ba ya ce ki nemi gidan lahira da shi to da me zaki nemi gidan lahira da abin da Allah ya baki shine da hanyar bayarwa hanyar bayarwa Allah madaukakin sarki zai iya baki abu biyu zai iya baki arziki arziki kuma kala biyu ne akwai arzikul hissi akwai arzikul ma'anawi wannan shine arziki in Allah ya ce Allah zai azurta ki to yana nufin ko dai ya azurta ki da arzikul hissi ko ya azurta ki da arzikul ma'anawi arzikul hissi shine Allah ya baki kudi Allah ya baki kadarori Allah ya baki gidaje Allah ya baki motoci Allah ya baki gonaki to Allah ya baki wannan shine arzikul hissi arzikul ma'anawi Allah ya baki lafiya Allah ya baki wadatar zuci Allah ya baki imani Allah ya baki tsoron Allah wannan arziki ne shine arzikul ma'anawi to Allah zai iya hada miki waɗannan abubuwa guda biyu Allah zai baki arziki ya baki wannan ya baki wannan to idan Allah ya baki waɗannan arziki biyu to Allah madaukakin sarki ya ce ki nemi gidan lahira da shi kenan idan Allah ya baki kudi Allah bai ce ki nemi duniya da wannan kudin ba Allah bai ce kawai ki kashe su a duniya ba, ko ki kashe su kawai a manufar duniya ba. Allah ya ce wannan kudin da Allah ya baki ki nemi lahira da shi. Ta wace hanya ake neman lahira da kudi? Mataki na farko shine fitar da haƙƙin Allah a cikin wannan kudin, shine zakka. Mataki na biyu taimakawa bayin Allah wanda ba su da hali, wanda suka rasa yanda za su, wanda suke da bukata, ba su da lafiya, ba su da kudin makaranta, ba su da abincin da za su ci, ba su da kudin magani. Ki dauka ki taimaka dan a samu biyan waɗannan bukatu. Wannan neman lahira ne da abin da Allah ya baki. Ko kuma Allah ya baki arzikul ma'anawi, Allah ya baki lafiya, lafiyar da Allah ya baki, ki kokari ki amfana da ita. Da yake yana daga cikin abubuwa guda biyar wanda manzon Allah ya ce ya ribatu da su kafin abu biyar ya zo, ko ya amfana da su kafin biyar. Shine manzon Allah ya ce ginaki ginaka qabla faqrika, wadatar da Allah ya baki, ko kuma sihataki, lafiyar da Allah ya baki, qabla saqamika kafin rashin lafiyarki. Shi yasa wannan lafiyar da Allah ya baki arziki ne. Wata tana son a kwanta a tsufa ta lafiya, wata tana son bata san inda kanta yake ba, wata tana son ta rasa yanda za ta. Amma kin ga ki da lafiya da hankali, ki taka da kafa ki je masallaci jin wa'azi, ki taka da kafa ki je makaranta, ki taka da kafa ki je gurin aiki, wannan lafiya arziki ne. To wannan lafiyar da Allah ya baki, ki kokari ki amfani da ita, ki nemi lahira, ki tafi da lafiya ki cikin abinda Allah yake so ne da shi, ki nemi lahira. Haka Allah ya baki kwanciyar hankali, kwanciyar hankali arziki ne. Wata tana nan kullun hankalinta a tashe yake, kullun tana cikin tashin hankali, haka tana cikin masifa da bala'i. Amma Allah ya baki kwanciyar hankali arziki ne. To wannan arzikin da Allah ya baki na kwanciyar hankali, ki kokari ki bi Allah da shi. Wata tana nan kullun tsakaninta da mijinta ba zaman lafiya, kullum bai zage ta bai zage ta so 99 ni ba daya, kullum sai ya zage ta, kuma ta rasa yanda za ta, kuma tana jin tsoron shi, ba za ta iya rabuwa da shi ba. Haka za ta yi hakuri, kin wannan ta shiga jarrabawa. Amma ki wala Allah kullum mutu ki sai ya gode miki so dari, saboda jin dadin zama da walwala arziki ne. To wannan arzikin da Allah madaukakin sarki ya miki, ki yi kokari ki bi Allah da wannan arzikin da Allah ya miki. Ki gode wa Allah da Allah ya miki ni'ima kike zaman lafiya da mijinki. Wata ba haka take da mijinta ba, wata tana cikin tashin hankali, wata tana cikin damuwa, amma ki Allah ya miki arziki, sai ki gode Allah, wannan arziki ne. To haka ake so duk abinda Allah ya baki ki nemi lahira, domin duk abinda kike ga Allah ya baki na arziki ba arabi kike, wallahi da arabi kike, akwai da wannan arzikin zai ku huce. Ko dai a nan duniya kina ji kina gani ki rasa wannan arzikin, ko kuma ki mutu ki bar shi a duniya, amma dai ba za ki dawwama da arziki ba, kuma ba za ki koma ga Allah da wannan arzikin ba. Shi yasa wannan arzikin da Allah madaukakin sarki ya baki na Allah ne, tunda Allah ya baki nemi lahira da wannan arziki. Wannan shine abu na farko kenan. Ma'ana dai ya zama lahira ita ce madafarki. Duniya mataki ce da ake takawa a je ina lahira. To lahira ta zama ita ce ghaya, duniya ita ce wasila, ya zama duniya hanya ce, amma ƙarshe inda ake so a cimma lahira. To ki yi ƙoƙari lahira ta yi kyau fiye da duniyar. Kuma idan Allah ya baki duniya, to ki ƙoƙari ki nemi lahira, ya zama kin ji daɗin duniya ɗin kuma kin ji daɗin lahira. Amma kar ki sakaci a duniya ki ji daɗi, amma a lahira ba za ki ji daɗi ba. Ko kuma a duniya ba daɗi, kuma ki je lahiran ma ba daɗi, wannan kuma kin shiga uku. Shi yasa Allah ya ce wa bitaka fi ma ataka Allahu daral akhira, duk abinda Allah ya baki ki nemi lahira da shi. Ko menene ki, ya zama miki wani mataki ne na ƙarshe wanda za ki iya samun lahira da wannan abu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Abu na biyu sai Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya, duk da cewa Allah ya ce ki nemi lahira da abinda Allah ya baki, to amma kuma kar ki manta rabanki a duniya. Ma'ana kar ki zauna kuma ba za ki nemi duniyar ba, ko kuma ki ce ke ba za ki aiki ba, ko ki ce ke ba za ki sana'a ba, ko kuma ki ce ke ba za ki wani abu wanda za ki karu da shi ba. A'a, duk lokacin da Allah ya ce me ke ki ya baki wani abu a duniya, to ba laifi ki gyara duniyar taki, ba laifi ki sai wani abinci ki ci, ba laifi ki sai sutura, ba laifi ki zo ki sai wasu kayan kwalliya ko kayan ado, wannan ba laifi ba. Allah ya baki duniyar, to za ki iya neman duniyar. ki sai kayan sawa, ki sai kayan kwalliya, ki sai kayan abinci, ki sai kayan wani kyale-kyale wanda duk ba laifi bane. Amma dai kar ki manta da waccan magana ta farko ya zama manufa ki lahira ce. To da haka sai ki gyara duniyarki, sannan kuma ki gyara lahirarki. Shine kar ki manta da rabanki na duniya da Allah ya baki. Ki ce ke ba za ki amfani da abin da Allah ya baki ba, cewa ke ba za ki ci ba, ke ba za ki sha ba, ke ba za ki kwalliya ba, ke ba za ki je asibiti ba, ke ba za ki biya kuɗin makaranta ba, haka za ki ta tarawa, ki ta ajewa, wai saboda kar ki je ki ci wani bala'i ya same ki, ko kuma ki je ki shiga wuta. A'a, abin da Allah ya baki, Allah ya ce ki ci, Allah ya ce ki sa, ki ci, ki kwalliya, ki ado, ki komai, wannan halal ne. Amma dai kar ki manta da lahira. Wannan abu na biyu kenan, wala tansa nasibaka minad duniya. Abu na uku sai Allah ya ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, ki kyautata kamar yadda Allah ya ne ya kyautata miki. Allah ya kyautata miki ya baki arziki, Allah ya kyautata miki ya baki lafiya, Allah ya kyautata miki ya wadata ki, Allah ya kyautata miki ya baki ilimi, Allah ya kyautata miki ya baki wata dabara, Allah ya kyautata miki ya baki wata kwarewa akan wata sana'a da kike yi. To kima ki kyautata wa wasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa khairun nasi anfa'uhum linnas, mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar da mutane. Kenan duk lokacin da Allah ya amfanar da ke da wani abu, to ke ma ki gutsuru wani abu ki amfanar da mutane akan wannan abin da Allah ya amfanar da ke da shi. Allah ya baki wadata, ki dauka ke ma ki bayar. Allah ya baki arziki, ki dauka ke ma ki bayar. Allah ya baki wani ilimi mai amfani, ke ma ki karantar da al'umma wannan ilimin da Allah ya baki. Allah ya baki wata kwarewa ta iya wata sana'a, ki karantar da wasu bayin Allah wannan kwarewar taki. Allah ya baki kwarewa ta wata dabara na gudanar da al'amuran kasuwanci a gida, ki koya waɗanda suke tare da ke su ma su iya wannan kwarewar. Allah ya baki wata dabara ta zama da miji, ki karantar da wata dabara na ita ma ta zama da miji, dan ita ma ta kware. Ma'ana kar Allah ya baki wata ni'ima ko wata baiwa ko wata falala, ki rike ke kadai ki koyarwa, wannan ba daidai bane. Allah ne ya kyautata ya baki, ba dan kin isa ba, ba dan kin kai ba, ba domin dabarar ki ba, ba domin wayan ki ba, ba dan ilimin ki ba. Allah ya kyautata miki, to Allah ya ce ke ma ki kyautata, ke ma ki kyautata. Wannan ka'ida ce ta Ubangiji, kuma idan kika kyautata, ke ma Allah madaukakin sarki zai kyautata miki. Kuma idan kika koya, ke ma Allah zai ƙara miki ilimin wani abin daban. Kuma idan kika taimaka, ke ma Allah madaukakin sarki zai taimaka miki. Idan kika kawo ɗauki, ke ma Allah zai kawo miki ɗauki. A nan ne nake so in ja hankalin musamman iyayenmu mata, waɗanda suke haɗuwa da jarrabawa a gidajensu na aure. Menene jarrabawa? Wala Allah wasu za ka samu su biyu ne, ko su uku ko su hudu, mu ɗauka su biyu, sai ɗayar Allah ya jarraba ta da rabuwar aure tsakaninta da mijinta, ko kuma Allah ya mata rasuwa, sai ta mutu ta bar ‘ya’ya a wannan gidan. Ke kuma kina nan a matsayin mata wadda kuka yi rayuwa da ita ƙarƙashin miji ɗaya. To so da yawa jarrabawar da matanmu suke samu a nan, sai ka ga sun yi wasarere, sun banzatar da waɗannan ‘ya’yan na mijinsu, saboda ba su suka haife su ba. To kin ga idan kika yi haka, ke Allah ya kyautata miki, ya baki shi a matsayin miji, kuma ya baku ‘ya’ya tare. Maimakon da Allah ya kyautata miki, ke ma da wata tabar ‘ya’yanta, ke ma sai ki kyautata waɗannan ‘ya’yan, ki kula da su, amma sai ki watsar da su, sai ki wulakanta su, ki ci mutuncinsu, ki bi duk wata hanya da za ki bi na dankwafar da su da zaki. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Haka manzon Allah ya ce mace abar kiwo ce, mai kulawa ce a gidan mijinta da ‘ya’yan mijinta, kuma za a tambaye ta akan wannan amana da Allah ya bata. Manzon Allah ya fahimci ga abin da zai faru, sai ce haƙƙi ne akan mace ta kula da gidan mijinta da ‘ya’yan mijinta. Manzon Allah bai ce ‘ya’yanta kare ba, sai ce wa waladihi, shine dan mijinta da ita aka haife shi, ko ba da ita aka haifi wannan yaron ba. Manzo Allah ya faɗa mana wannan. Kenan dole ne ki kula da ‘ya’yan wata idan ta fita ta basu, ko kuma idan ta rasu ta basu. Ko da kun samu saɓani da wannan matar mugun saɓani,
ke ba tsakaninku da ita zaki kalla ba, ki kalli tsakaninki da Allah, da abin da Allah ya ci. Sannan ki kalli mijinki cewa ƴaƴansa ne. Sannan ki yi tunani fa, ke ma zaki mutu ki bar waɗannan ƴaƴan. Malamai suna cewa duk mutumin da yake so bayansa su ƙaru su yi albarka, to sai ya bar marayu. Don ba wanda za a so a ce yau gashi a ce kina son duk ƴaƴanki su mutu ki su bakki, ba wanda za ta so haka. Kowa so take ta mutu ta barwa ƴaƴanta, kenan za ki bar marayu, kenan ki ma za ki bar su. Ko da kina ganin sun girma, to ai za ki iya barin jikoki. To kuma duk wanda zai bar baya yana tunanin waye zai kula da wannan bayan tashi. Kuma kin yadda in dai kina so bayanki ta yi albarka ta yaɗu ki yi zuriya mai yawa, to dole sai kin mutu kin bar baya. Sai dai idan ba kya so, to sai ki ta roƙon Allah, Allah ya sa duk ƴaƴanki da jikokinki su mutu su baki ke kadai, to shine ba za ki bar marayu ba. Amma in dai ba haka yake so, to za ki bar marayu. To in ba kin bar su, kina buƙatar a kula da su, to ke ma wata ta tafi ta koma. Duk mata ba kowace take iya tsayawa ta kula da waɗannan ba. Wulaƙanci, ƙasƙanci, cin mutunci, waɗansu ma za su dinga ƙoƙari su nemi rayuwar yara, waɗansu su halakar da yara, waɗansu su haukatar da yara, waɗansu su jefa yara cikin wani irin yanayi wanda duk yana faruwa. To kuma ba ku sani ba, kuma Allah ya fi ɗaukaka irin waɗannan, Allah ya fi mai da su wani iri. Su da suke ke da kike gani ba su da gata a gida, to a wajen Allah sun fi ki gata, sun fi ƴaƴanki gata. Kuma in kika yi wasa su ne za su taimake ki a rayuwa. A'an naki ba su taimake ki ba. Dan mu mun ga irin waɗannan da yawa, da yawa ne na ga irin wannan. Akwai wani da na sani abokina ne tun muna ƙanana, babansa ta fita daga gidansu, a gidan mu yake komai. Babansa yana daga cikin masu arziki a unguwar, amma bai isa ya shiga gidan ba, bai isa ya ci abincin gidan ba, bai isa ya je ya huta a gidan ba. In ya shiga gidan ku, to zai dawo da kuka, ko an dake shi, ko an zage shi, ko an masa wulaƙanci. Kullum muna tare da shi, tare muke cin abinci, tare muke wanka, tare muke wasa, tare muke zuwa makabarta. Amma yanzu maganar da ake duk family din su ba mai arzikin shi. Yanzu maganar da yanzu din nan yana nan a rayuwa, kuma inda zai kalli wannan zai ji. Kuma waɗannan matan suna nan, kuma mijin nasu ya rasu. Shi yake ɗaukar ɗawainiyar gidan gaba ɗaya. Ko ba rawacin ya kai wannan matar aikin hajji, ita wannan da ya kai ta aikin hajji, to kun ga rayuwa. Haka rayuwa take. Shi yasa ita fa rayuwa a hannun Allah take. Duk fa damar da zaki samu ba a hannun ki rayuwa take ba. Za ta kubuce miki. Kullum ki dinga tunanin Allah. Allah shine mai komai. ƴaƴan naki dai ki gani suna da gata, ga ki, ga babansu, kaza kaza kaza, sai Allah ya tuye su. Waɗancan da kika sa a gaba da zagi, da cin mutunci, da duka, da hana abinci, da habaici, da menene, da menene, sai kiga Allah ya ɗaga su. Sai kuma ki zo ki, sai kiga ke kuma Allah ya ƙasƙantar da keke da ƴaƴan, sai ƴaƴanki su dawo almajirai, ko su dawo malalatattu, shi kuma yace zama mutumin kirki ne arziki. To kuma ya zaki ran da kika samu kanki a haka? To shi yasa rayuwar nan da muke ganinta, wallahi mai da al'arabu, mai da al'amari zuwa ga Allah. In dai Allah ya kyautata miki, to karki yadda ke kuma kyautata mutuncin wasu. Don wani lokacin dama ce take sawa. Wata tana ganin ita mai arziki ce, wata tana ganin ita mai ilimi ce, wata tana ganin ita saraki ce. Yasa ba wanda ya isa, bari ta yi abin da take so. To ai duk wannan matakin da ke kai Allah ne ya karki. Yau Allah ya ga dama sai ya ajje ki. Magana ta wuce. Kuma da ba ke ba ce. Wata nan za a waye gari ba ke ba ce. To shi yasa Allah ya ce wa ahsin. In dai Allah ya miki ni'ima, to karki wulaƙanci, karki rashin mutunci, karki ƙasƙantar da wasu, ke ma ki tsaya ki taimaka, ki ba da gudunmawa, ki kyautata, Allah Maɗaukakin Sarki zai taimake ki, Allah zai kyautata miki a rayuwa, kuma Allah zai sanya albarka a cikin ƴaƴanki. Duk mutumin kirki Allah ba ya wulaƙanta nashi. Wata rana ɗaya daga cikin magabata Umar ibn Abdulaziz ya yi sarkin musulmin duniya gaba ɗaya. Lokacin da ya rayu masa ta kusa ƙarya zai bar duniya, sai aka zo aka bashi labari ga ƴaƴanka can suna ta kuka sun rasa yadda za su, saboda baka ɗebi dukiya kai musu kaza kai musu kaza kai musu kaza ba. Ya ce ku kira musu. Aka kira su suka zo. Ya ce ku sani ni ba zan ɗauki dukiyar al'umma na baku ba. Idan na mutu na koma ga Allah, in kun zama mutanen kirki, to Allah zai jibinci al'amuranku. idan kuma nayi abin da ya kamata nayi Allah ba zai bari baya na ta tudarta ba to shi yasa ku sani duk abin da kike yana da alaka da bayanki duk abin da kike a duniya yana da alaka da bayanki idan kin yi mai kyau zaki ga mai kyau a bayanki idan kika yi marar kyau zaki ga marar kyau a bayanki shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ba mu labari jarabawa annabi Ibrahim wai zumta la Ibrahim rabbuna na'am
وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
الله مدعوكي سركي أولا آية yana nuna mana annabi ibrahim yana tunanin bayan sa ya za ta kasance Allah ya ce idhtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu tunan lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahim kuma yace wannan jarrabawa da yace wannan jarrabawa sai Allah ya ce ni ja'iluka lin-nasi imama ni zan sanya ka ka zama jagora wanda jin tsoron Allah shugaba jagora sai ya ce wa min dhurriyyati ya Allah baya na ma Allah ka sa ta zama haka Allah ka sa zuriyata ta zama ita ma mai jin tsoron ka ce kuma kowane dan adam yana tunanin bayan sa sai Allah ta la yanalu ahadin zalimin bayan ka ma za a sa su zama haka amma duk wanda ya zama azzalimi ba zai samu wannan abin ba to wannan yana nuna mana ashe idan kika zama ta kwarai ta kirki to kina yi wa bayan ki shiri ne da tanadi idan kika zama mutuniyar kirki to da izinin Allah bayan ki za ta zama mutanen kirki amma idan kika zama ba mutuniyar kirki akan wasu ba to ki ma su shiya abinda bayan ki za su kasance to shi yasa Allah ya ce wa ahsin kama ahsana Allah ilayhi abu na uku kenan abu na hudu sai Allah ya ce wala tabghi al-fasada fil ard to kar ki dinga neman barna a bayan kasa me yake kawo mutum ya zama mabarnaci yawanci abubuwan da suke sa mutum ya lalace mafi yawanci akwai dukiya wani yana gani in yayi kudi to ba abin da ba zai ba kalla innal insana la yatgha na'am
kalla innal insana la yatgha
na'am
ar-ra'ahu istaghna
Allah ya ce shi dan adam yana wuce gona da iri yana yin dagawa yana yin abin da ba daidai ba me yasa ar-ra'ahu istaghna ganin cewa shi an masa an wadata shi ko da kada mutum ya zama mai arziki sai ya canja dabi'unsa da halayensa da mu'amalarsa sai ga mutum ya lalace kuma ya zama mabarnaci mai barna saboda yana ganin yana da kudi ko yana da arziki ko yana da wadata wannan yana daga cikin matsalar da ake samu a rayuwa daga cikin abin da yake sa mutum ya zama mabarnaci shine akwai mulki wannan Allah ya bashi mulki yana ganin ya zama takalman karfi kowa ka taka ya ta sai zalunci sai wulakanci sai cin mutunci sai danna haƙƙi sai aibantawa daga cikin abin da yake sa mutum zama mabarnaci shine dama matsayi da Allah yake ba mutum ai shine shugaba a wannan kamfani ko shine shugaba a wannan ma'aikata ko shine shugaba a wannan office din to ba abin da ba zai ba yayi zalunci yayi cuta ya danna haƙƙi yayi barna wannan barna ce wani kuma abin da yake sa lalace talauci tunda ba ya da shi bare ya dauke na wani bari ya kwaci na wani bari ya tara wani bari ya yi ƙarya bari ya yi yaudara bari ya yi fuwan nayin wajen ya samu to kuma duk waɗannan abubuwan ba su suke bayarwa ba shi yasa Allah ya ce duk damar da kika samu to kar ki zama mabarnaciya barna kala biyu ce ita ma akwai barna hissi akwai barna ma'anawi ki zama mabarnaciya hissi ta hanyar cin mutuncin mutane ke kullum sai dai ke zagi waccan ke ci mutuncin waccan ke bata waccan ke aibanta waccan ko mutum ta hanyar dukan mutane ko ta hanyar zalintar mutane ko kuma ta hanyar shaye-shaye ko dauke-dauke yau ke dauki kudin wannan gobe ke dauki kudin wannan jibi ke dauki kudin wannan ma'ana kin zama ke dai sai dauke-dauke ko kuma sai face-face to wannan shine abin da yake bada mamaki to kin ga sai Allah ya ce kar ki zama haka wannan barna kar ki zama mabarnaciya sannan kar ki zama mabarnaciya ma'anawi ya zama aqidarki ba mai kyau bace. Kin saba zuwa gidajen bokaye. Kin saba mu'amala da bokaye. Kin saba wajen neman taimakon bokaye. Wajen sa'ar bokaye, wajen roƙon bokaye. Kin zuciyar take gaba ɗaya kin rata ya ta ga wani ko ga wata. Kina ganin ba wanda ya isa miki sai wannan ko sai wannan. Yawanci kuma da ma bokaye sun fi cin kaso su a cikin mata. Sai musu wayo, sai musu ƙarya, sai yaudare su, su ba su kuɗaɗe saboda suna ganin za su yi musu wani abu. Ita kuma saboda tana cikin wani yanayi na damuwa ta kasa hakuri ta daure ta mira kafarinta ga Allah sai ga tana bibiyar malaman tsoho, bokaye, matsafa da makamantu. To duk wannan barna ce a bayan ƙasa. To kar ki zama mabarnaciya. Ki zama mai gyara. Mai gyarawa, mai yin abin da Allah madaukakin sarki ya dace yace ayi. To idan kika zama haka sai kiga rayuwarki ta zama rayuwa ce mai albarka. Amma idan kika zama waccan mabarnaciyar a bayan ƙasa, to ki sani inna Allah la yuhibbul mufsidin. A wajen Allah inna Allah la yuhibbul fasad.
Wallahu
la yuhibbul fasad. Allah baya san mai ita kanta barnar, Allah baya san ta. Al-fasadu Allah baya san barna, sannan Allah baya san mabarnata. Yana daga cikin abin da zai janyo miki kiyayya a wajen Allah shine barna a bayan ƙasa. Wasu malaman suka ce duk wani abu na sabo barna ne a bayan ƙasa. To yana da kyau ki nisanci saban Allah, musamman abin da zai zama barna a bayan ƙasa ko haifar da rashin zaman lafiya. A ce ke a rayuwarki duk inda kika zauna ba za a yi zaman lafiya da ke ba. Duk inda kika zauna ba za a yi zaman lafiya da ke ba. Akwai wata mata ta taba zuwa gurina ta ce, malam na shiga jarrabawa. Na ce, wata irin jarrabawa? Ina kallon wannan mata ni ma sai daga bana ya bani. To da wata iri ce? Na ce, kamar ya? Ta ce, malam aure na 17. Auren ta 17. Na ce, 17 ta ce, kwarai malam. Na ce, me yasa? Wai malam sai a ce masifa ce da ni. Ni ko ban ga wani alamar masifa ba. To wannan maganar take ma ita ma masifa. Ta tsira ni ido tana ta sani ba sai a cini ba ina zo wa safiya ina ce to gaskiya dai da alama malama a dai dare ki to kaga irin ma'ana irin mace ce wanda ita ba ta da kara masifar diya ce sai fada sai tashin hankali da dai bincike akan sunan haka take a cikin auren 17 kusan duk auren laifin ta ne iya binciken da muke laifin ta ne kuma a haka take a yi mata addu'a Allah ya bata wani mijin ya zama na 18 to kuma da alama wannan abin nan din rashin hakurin yana nan a tare da ita to kar ki yadda a ce ke duk inda aka je ke masa fadiya ce ya zama kin yi kaurin suna cewa wance ai wance bala'i ce ai kar Allah ya haɗa ka da wance ai wance masifa ce me ake da wance to wallahi kin fi kowa sharri a wajen Allah haka manzon Allah ya ce maza Allah ya ce mafi sharrin mutum a wajen Allah shine waɗanda mutane ba su amunta daga sharrinsa ba mutane ba su amunta daga sharrinsa ba a ce ke kowa yana kuka da ke kowa ya ce masharranci ya ce ai wanta lalatacce ya ce ai wanta ba mutum ne ya kirki ba ce wallahi wannan ba karamar asara ba ce ba karamar asara ba ce wannan abin da mutane suke faɗa a kanki to a wajen Allah haka kike kuma ke ce mafi lalatacciya a wajen Allah kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah yana zaune tare da sahabbai sai aka wuce da wata dawa sai sahabbai suka ce masha Allah wani mutumin kirki ne wani kaza ne sai manzon Allah ya ce wajabat aka wuce da wata sahabbai suka ce kai alhamdulillah Allah ya hutar da mu Allah ya raba mu da wannan bala'i Allah ya raba mu da wannan masifa manzon Allah ya ce wajabat sai na Umar ya ce ya rasulullah an wuce da gawa an faɗi alkhairinta ka ce wadda me kake nufi manzo Allah ya ce kun yaba mata kun faɗi alkhairinta kun mata addu'a ta aljanna to aljanna ta tabbata a kanta yace to wanda kuma aka wuce da ita ba aka faɗi sharri ka ce wadda ba manzo Allah ya ce an wuce da ita kun aibanta ta kun yi mata mummunar addu'a kun faɗi abin da bai kamata ba to wannan abin da bai kamata ba wutar jahannama ta tabbata a kanta manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi 'alal ardi ku shaidan Allah ne a bayan ƙasa wallahi abinda ake faɗa a kanki a wajen Allah haka kike za ki yi wa kanki hisabi ki bibiya ki ji me yake faɗa a kanki in kin ji ana faɗa sharri to ki gyara ku fa a wajen Allah ke mai sharri ce in kin ji ana yabanki da alkhairi to ki gode wa Allah a wajen Allah haka kike abinda mutane suke fada akan ki yawanci mutanen kirki to haka kike a wajen Allah kuma dole ai maganar ki dole ai hirar ki dole ne kowa dole ai hirar sa wani malami yana cewa innamal mar'u hadith shi mutun labari sai ce amma fa kun hadisan hasanan yi kokari ka zama kyakkyawan labari ga wanda zai ambace ka ko dai muna zaune da ke kina tace kina barin gurin ai maganar ki dole ne ko kuma in kin mutu ai hirar ki amma ba yanda za a ke ce wai ke kin fi karfin ai maganar ki ba zai yi ba ko dai a fada alkhairin ki a cikin maganganun da za a yi naki ko kuma a fada sharrin ki a cikin maganganun da za a yi naki amma dai sai an yi maganar ki to da ka sai ki iya kokari kiga mafi yawanci abinda ake fada akan ki alkhairi ne duk abinda kika san za a yi magana akan ki a matsayin sharri yi kokari ki kaurace wannan abin kuma ki nisanci wannan abin wannan haka ya kamata to sai ya zama duk abinda ake fada alkhairi ne sai kiga alkhairin ki da albarka ki ta yawaita a cikin ainihin wato al'umma amma ki zauna haka ki abinda kike so ki abinda kike ga dama ki wannan barna ki taka wannan ki ci mutuncin wannan ki aibanta wannan ana miki dariya ko ana yaba miki ko ana ganin ke wata kwararriya ce ko ke san jarum mace lokaci zai zo dama ce kika samu kuma wannan damar akwai ranar da zaki rasa ta amma idan kika kankantar da kanki kika koma ga Allah kika zama ta Allah sai Allah madaukakin sarki ya taimake ki a rayuwa sai Allah ya sanya miki albarka a rayuwa amma idan kina takama da wata dama da Allah ya baki ko dai dama ta arziki ko dama ta mulki ko dama ta makami ko dama ta matsayi kina ganin kin fi karfin kowa kina abinda ke ga dama to bai fi karfin Allah ba abinda Allah yake so ke zama ta Allah ki kankantar da kanki zuwa ga Allah ki koma ga Allah sai Allah ya sanya miki albarka a rayuwa saboda lahira ke da kike tunani kuma zaki tare to sai ki kware ki gyara sai Allah madaukakin sarki ya gyara miki shi yasa Allah baya san barna a bayan kasa kuma Allah madaukakin sarki baya san mabarnata karki yadda ki zama mai barna a bayan kasa kuma duk inda barna take ki kokari ki kaurace mata sannan yana daga cikin abin da yake hana mutum nutsuwa da rashin zaman lafiya shine saban Allah shi yasa Allah ba ya so ki dan Allah yana kaunaki Allah ba zai so ki shiga wani irin yanayi ba tun lokacin da kike cikin damuwa dan za ka samu kullun ki kina cikin damuwa kullun kina cikin tunani kullun kina cikin tashin hankali to ki tsaya ki tunani tsakaninki da Ubangiji ne da kina Allah wani abu wanda ba daidai ba sai Allah ya hana ki zaman lafiya so da yawa mutum yana rasa zaman lafiya ne saboda shi ma ba ya zaman lafiya da Ubangijinsa idan kika gyara alakaki da Allah sai Allah ya gyara miki amma wata sai ta dauka aini jifa da ake yi aini asiri ake yi shi yasa kullun nake fama da darura shi yasa kullun bana warke shi yasa kullun nake samun zan matsala a'a ki fara tunanin me kike wa Allah menene tsakaninki da Allah me kike wanda ba daidai me kike wanda Allah baya so ko sai ki gyara ki tuba ki koma ga Allah zaki ga Allah madaukakin sarki ya gyara miki rayuwarki tsakaninki da Allah subhanahu wataala wadannan abubuwa guda hudu sune abin da wannan aya take karantar da mu wanda idan muka tsaya a kansu muka kiyaye su muka tafi da rayuwar mu a haka to da izinin Allah madaukakin sarki Allah zai taimake mu kuma za mu samu rahama zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na kusa da na ƙarshe da nake so na cike mana da shi shine ita wannan rayuwa da muke ganin ta tafiya take rayuwa tafiya take kuna ganin da rayuwa take tafiya alamomin tashin alkiyama suna ta bayyana malamai sun yi mana bayani alamomin tashin alkiyama sun rabe gida biyu akwai alamomin tashin alkiyama manya akwai kanana manyan guda goma ne irin su zuwan addawar annabi Isa bayyana dujjal bayyana ya azuzu wa ma'azuzu duk wannan alamomin tashin alkiyama ne manya akwai alamomin tashin alkiyama kanana alamomin tashin alkiyama kanana sun kusa 200 su kuma sun rabu gida uku akwai waɗanda suka faru suka wuce daga cikin su akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamomin tashin alkiyama ce daga ciki akwai ramewar wata gida biyu alamomin tashin alkiyama ce akwai waɗanda kuma suna faruwa yanzu akwai waɗanda za su faru nan gaba kanana daga cikin waɗanda suke faruwa yanzu din zan faɗi guda biyar saboda yanayin lokaci abu na farko akwai irtifa'ul asafi shine a maida mutanen banza sune wani abu, mutanen kirki sune a ƙasa, mutanen banza sune a sama, mutanen kirki sune a ƙasa. Alamu ta shar kiyama ce. Wanda yana faruwa ne za ka biyo ci lalata tun da suke zama shugaban gabani, mafi yawanci ga mutanen kirki amma suna ina suna ƙasa ba a kula da su. Alamu ta shar kiyama ce. Alamar tashin alkiyama ƙanana wanda yake faruwa a yanzu na biyu shine yawan kashe-kashe. Abinda ke faruwa yanzu ai ta kashe mutane ba tare da dalili ba, ai ta kashe mutane, wannan alamar tashin alkiyama ce. Alamar tashin alkiyama ta uku ƙanana shine yawaitar kasuwanni. Kasuwanni su ko ina ya zama kasuwa, ko ina a buɗe shago, ko ina kasuwanci, wannan alamar tashin alkiyama ce. Alamar tashin alkiyama ta hudu daga cikin ƙananan alamar tashin alkiyamomi shine kaga ƴaƴa sun raina iyayensu. Wannan yana faruwa ne ke mahaifiya ba a bakin komai kike ba, ita ɗan ta zama uwa, uwar ta zama ƴa, haka zaka ga yarinya tana juya iyayenta. Duk wanda yake kallon abin da ke faruwa yanzu irin waɗannan ƴan wasan Hausan da suke ta yi, za ka ga haka ne, sun fi ƙarfin iyayensu, sun raina iyayensu. Haka iyayen za su basu su zama su shiga duniya su yi abin da suke so saboda sun fi ƙarfinsu. Kaga uwa tana aiki, ƴa tana bacci, uwa ta ce a yi, ƴa ta ce ba za ta yi ba, wannan duk alamun tashin alƙiyama ne. Kaga uwa tana tsoron ƴarta, wallahi akwai wata bayar Allah da ta same ni, ta ce malam dan girman Allah zan baka ƴata kyauta ka riƙe min ita. Na ce me yasa, ta ce wallahi malam tsoronta nake ji. Ƴarta ce kuma budurwa ce, ta ce wallahi malam ta fi kaina na rasa yadda zan yi. Ita wannan mai faɗa mun azumi ɗaya da ita a firamare, ta ce ni dai malam ta dawo gidanka ne dai ta fi ƙarfi na wannan yarinyar. Na ce ta turo min yarinyar, ta kira min yarinyar, wallahi muna magana da ita, wai abinda take ce min yanzu malam kamar ni ina ba maki da za a ce wancan baba ta ce. Wallahi duk banda mace ce sai na yi mata duka a lokacin, don da kawai mace ce ko budurwa na kyale ta. Abinda take gaya miki ne a gaba na ni da ita, malam yanzu wancan za a ce wai kamar ni har mamaki ne wancan baba ta ce, wai ita tana university tana labarci tana ita wayayya kamar wancan malam ba ta da fahimta sosai. Ni take gaya wannan ƴar saboda masifa da bala'i da tashin hankali. Wannan duk abin da ke faruwa kenan. Yawanci ƴaƴan za ka san fi ƙarfin iyayensu, wani lokacin da laifin iyayen wajen tarbiyyarsu, wani lokacin kuma akwai alama daga cikin alamun tashin alkiyama. To ana samun irin waɗannan da yawa, a ce mata ga wani ta ce wani bai mata ba, indai za ku kunne iyayena ni ba na su. Duk abinda uwar ta sa ta sai abinda ta ga dama take yi, amma bata isa ta yi abinda mahaifiyarta ce ta yi ba. Wannan alamar tashin alkiyama ce. Alamar tashin alkiyama ta biyar daga cikin alamar tashin alkiyama shine saurin wucewar lokaci. Sur'atul zaman. Manzo Allah ya ce a waye gari shekara ɗaya ta koma kamar wata ɗaya. Wata ɗaya ya zama kamar sati ɗaya, sati ɗaya kamar kwana ɗaya, kwana ɗaya kamar awa ɗaya. Yanzu haka muke ciki. Duk yaushe muka yi azumi, mu ga shi azumi har ya zo. Yanzu azumin gashi na har ya kai 18, yanzu zai ƙare. Haka kuma yana daga cikin irin wannan girman yara. Ka ga yara ƙanana dandanan sun girma sun zama wani abu. Ka ga yara ƴan ƙanana suna da jikoki. Wannan alamar tashin alƙiyama ce. Wanda da ba a san irin waɗannan abubuwan ba. Dandanan sai lokaci ya yi, dandanan kwanaki su, dandanan awwal su tafiya. Kowa dandanan ya zo ya tafi, ya zo ya tafi, saboda alƙiyama ta kusa. Shi yasa lokacin yake gudu, yake ta gudu, yake ta gudu, saboda wanda Allah ya kaddara zai zo ya rayu, zo rayu ya wuce, saboda alkiyama za ta zo. Wannan suna daga cikin alamun tashin alkiyama ƙanana. To idan ka ga irin wannan, manzo Allah ya ce alaikum anfusakum, sai ku ɗauki mataki a kankanku, sai ku kiyaye. Ga yawan mutuwa ba tare da dalili ba, ai ta mutuwa mutun fuja'a. Yanzu za ku kwanta da mutum kawai ya mutu, kuna tafiya da mutum kawai ga shi kenan ya mutu. Haka wata rana muna tafiya da wani aboki na, mu uku a mota muna hira, yana tukin mota haka, yana tukin mota kuma muna tafiya 120 kawai sama ga haka, kawai sama ga haka, ya fi kisa tiyari ko muna kan hanya, muka taba ina haka, muka yi ta kokarin ya za a yi mai control din mota. Ni na rike tiyari aboki na na baya, sai ko yana kokarin ya za ambulan da mota ta tsaya, sai da muka tafiya kusan kilomita uku a haka. To Allah ya ce meke mu a shin doguwar soma ce can, sai muka ya dawo da muka ce alhamdulillah, sai muka lallawa muka, Allah ya ce kyau ba wata mota, muka yi parking a gefe. Kaga wannan da Allah ya kaddara fa ana hirar cikin ya tafi. To yanzu fadin mutuwar da ake kenan, kuna zaunar kina zaunar da mutum lafiya kalau a kwanta sai a ga babu shi, to duk wannan motul futa alama ta ta kiyama ce to irin waɗannan abubuwan su zame mana izina a rayuwa zame mana wani abu a rayuwa darasi a rayuwa cewa rayuwar nan sai mun yi takatsantsan da ita sai mun kiyaye sai mun kula sai mun yi abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu sai mun tsaya mun yi abin da ya kamata kar mu biye wannan duniyar fa ta zo ƙarshe kuma abubuwa ga yanda suke tafiya kuma rayuwar nan za ta yi ƙare mana koyaushe saboda yana da kyau mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara alaƙar mu da Allah mu bi Allah mu nisanci duk abin da Allah ya hana sai mu samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to ana nan mu lokaci yayi har mun yi awa daya da man 11 zuwa 12 ne ina ganin za mu tsaya maybe akwai tambaya daya biyu sai mu amsa in babu kuma sai mu yi addu'a insha Allah ta'ala na'am